الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دواء وأن يمتي نرانر 28 ga watan Ramadan hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da 21 ga watan 5 shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi majalisi na 28 a cikin majalis dinmu na karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin watan Ramadan wanda muke yi a wannan cibiya ta Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka yau zamu tashi aya ta 35 a cikin tafsirin da muke a cikin suratul nur wanda muke yin tafsirin ta kafin nan ga tambayoyi da aka rubuto tambaya ta farko wannan take ce wannan yake cewa ko take cewa mace ce take da ciki sai ta kasa yin azumi saboda wannan larura bayan ta haihu kuma tana shayarwa bata samu ta rama ba har wani Ramadan din ya zagayo yanzu kuma an ce mata wai za ta iya ciyarwa shin da gaske ne za ta iya ciyarwa kuma hakan ya halatta duk da wani Ramadan din ya tarar da wani mun sha amsa irin wannan fatawa cewar ita mace mai ciki da mai shayarwa suna daga cikin masu uzuri kamar yadda ambaton su yazo a hadisin Anas ibn Malik al-Ka'bi cewa Allah madaukakin sarki ya ajiye ma wato matafiyi da mara lafiya azumi da rabin sallah kuma ya ajiye ma mai ciki da mai shayarwa azumi to kaga cewar matafiyi da mara lafiya cewa Allah ya ajiye musu azumi ai mun san Allah ajiye musu yin azumin a lokacin yayi amma bai ajiye musu ramuwa ba saboda haka ita ma mai ciki da mai shayarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ajiye musu azumi kamar yanda ya ambaci mara lafiya ne da matafi ya ajiye musu yi a lokacin amma bai ajiye musu ramuwa ba tunda abinda nassin Al-Qur'ani yace shine fa'iddatun min ayyamin ukhra ramuwa a waɗansu ranaku saboda haka fatawa wanda suke cewa mai ciki ko mai shayarwa kawai za ta ciyar ne ba za ta yi azumi ba wannan kuskure ne a fatawa duk da yake dai an ruwaito shi daga waɗansu daga cikin magabata amma wannan kuskure ne dan ya ci karo da Al-Qur'ani duk fatawa an ta ci karo da Al-Qur'ani dole mu bayyana kan cewar wannan fatawar ba daidai ba ce duk da yake an samu riwaya amma wannan fatawa ta ci karo da Al-Qur'ani saboda yawa to amma wanda yake tsufa wanda yake tsoho wanda ba zai iya ba to kaga shi wannan ba a kaunar cewar wani lokaci zai zo nan gaba da zai iya samun iko to shi kam bisa abinda Ibn Abbas ya fassara ayar wa alal ladina yufiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda yake za su iya yin azumin amma da tsananin wahala to fidya ce a kansu wannan kuma yana daga cikin wato zurfin fahimtar Ibn Abbas da Al-Qur'ani yanda ya ciro daga wannan kan cewa wannan ayar muhkama ce tana nan ba a shafe hukuncin ta ba akan tsoho to sai wanda za a yi kiyasin sa akan tsoho wanda yake tuku yanzu mai ciki za ka yi kiyasin ta akan tsoho wanda yake tuku ita in ta daina haihuwa ba tana da karfin ta rama ba ko kuma in ta samu tazara haka zalika mai shayarwa za ka yi kiyasin sa akan tsoho wanda yake ba zai taba samun ikon waraka ba wanda za ka yi kiyasin sa akan wannan tsoho shine wanda yake da ciwo da ba zai warke ba kamar wanda yake da ciwon alsa wanda aka ce chronic ce ba za ta warke ba ko wanda yake da ciwon sukari ba zai warke ba ko ciwon hanta ciwo da zai hana shi ya zamanto ya iya yin azumi ba tare da ya galabaita ba to wannan duk wanda yake da irin wanda yake ba irin wannan ciwon bane ciwo ne wanda yake mai tsawon da yake in dai zai iya ba zai taba warkewa ba in kuma zai azumi zai galabaita zai ma iya halaka to wannan shine zaka yi kiyasin sa da tsoho saboda haka ita wannan baiwar Allah za ta rama azumin ta azumin da ta sha a wancan Ramadan din har wani Ramadan din yazo bata sha ba, to shi ma wani Ramadan din da yazo da bata sha ba, ta sha shi ne saboda uzuri, tana shayarwa. Saboda haka jinkirin da ta yi har wani Ramadan din yazo babu komai a kanta. Saboda haka bayan Ramadan din na biyu sai ta rama wanda ta sha a wancan da wanda ta sha a wannan Ramadan din, shi ma in ta samu iko. In ba ta samu iko ba, a hankali daidai gwargwado, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah baya dora mare iska abin da za ta yi. Tana hutawa, ko kuma ma ce karda don lokacin saukin azumi, irin lokacin damuna gari yayi laushi, ko lokacin sanyi, awoyin ranar basu da tsawo, a lokacin nan sai ta mai da hankali ta rama azuminta. Amma ta ce mata ta bar azumi ta je ta ciyar, bayan gashi Allah yayi nafsi a Alkur'ani, ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhar, yayi nafsi akan mara lafiya. Ai halin mai ciki da halin mai shayarwa aqsa mafi matukar yadda za ta kasance ta zaman to ka kamanta ta da mara lafiya. To mara lafiya ga nafsin abin da Allah ya ce, sannan ka zo ka ce ta ciyar, ka saba Alkur'ani, wannan ba daidai ba ne. Na'am. Sita Shawwal.
Wai ita akan ta ba Sita Shawwal
kenan. Sita Shawwal tana ramuwa za ta yi Sita Shawwal, ai Sayyidu. To amma dai in dan saboda ita falalarsa ya kan tattace, kaga kuma tana da ikon da za ta yi, amma dai tana da ikon da za ta yi Sita Shawwal, ta bar Ramadan na can ba raba ta yi ba, sai Sita Shawwal za ta yi. Ai al'aula, gaskiya akwai fatawar da malamai suka yi kan cewa saboda kasancewar Aisha radiyallahu anha tana jinkirta ramuwarta sai Sha'ban, saboda haka wannan ne yasa suke cewa mace wadda take da ramuwa a kanta ba za ta yi kokari ta za ta iya samun wannan falalar ramuwar duk da ta jinkirta falalar azumin Sita Shawwal da sauran irin na ranar Arafa da su Ashura, duk da yake akwai ramuwa a kanta, saboda duba da wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha cewa sai Sha'ban take ramuwa. To sai kuma wannan yace Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka, amin. Malam dan Allah ka taya ni da addu'a, ni ne na kara aure sai na shiga cikin jarabawar rayuwa na kunci da kuma abubuwa ba su tafiya daidai, har hakan ya zama abin zargi ga mutane, suna ganin kamar kara auren da na yi ne. Ka kyautata zato ga Allah jalla wa'ala, sai dai dama shi aure ai sai da iko, wanda yake zai iya shi ne zai yi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, wanda yake da ikon rike iyali ya aure. Saboda haka wannan wani lokaci abin da yasa yake wannan tambayar, ina jin ishara ne ga waɗansu suna ganin kan cewar wato kamar wato sanadiyar kuncin rayuwar wato matar da ya aura ce ba ta da kashin arziki, ana canfi. To wannan canfi ne bai halatta mutum wato ya aiki da canfi ba, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana at-tatayyur, ya hana ya ce at-tiyaratu shirk, wato canfi shirka ne. Saboda haka kada ka ko shedan ya kawo maka ko mutane sun gaya maka, ka cire wannan daga zuciyarka, kai kyakkyawan zato ga Allah. Duk wanda ya yi zato ga Allah haka zai samu Allah, in kai mummunan zato sai ka je ka samu mummuna, in kai kyakkyawan zato sai ka samu kyakkyawa. To sannan wannan kuma yace malam, na saurari karatunka a Sunna TV a yau Juma'a, naji inda kake bayani akan girman halittar Allah, kai misali da girman halittar rana, sannan kace akwai wani clip yana da kyau mutum ya nema ya kalla, amma ban ji sunan clip din ba, shi nake so malam ya ga sunansa, nagode. Mutane da dama sun tambaye ni wannan clip din, na neme shi na rasa, amma akwai yara cikin yara na ce musu su binciko, idan sun binciko insha Allah za a yada shi ko a shafi na yanar gizo-gizo ko na Facebook domin mutane su gani. Kwarai da gaske ni dai kawai na yi saving ɗinsa da sunan Azamatullah, girman Allah. To amma na neme shi, watakila yana cikin kwamfuta, inda in Allah yarda zuwa yau gobe za a samu insha Allah, za ku nemo shi ko? Na'am. Sannan wannan yace malam, shin menene matsayin idan mutum yayi sabon gida ya dauki alarammomi su je gidan su yi masa saukar Alkur'ani? Saukar Alkur'ani tana da kyau, domin kamar yadda Anas ibn Malik yake cewa a kowace saukar Alkur'ani akwai da'awa mustajaba, akwai addu'a mustajaba. kuma gidan da ake karanta alkur'ani rayayye ne, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin gidan da ake ambaton Allah da wanda ba a ambaton Allah kamar rayayye ne da matacce. Abin da yafi kyau idan mutum ya saban gida ya zamanto shi kansa ya zauna ya yawaita tilawar alkur'ani, ba sai lalle ya sauka ba, daidai gwargwado, amma in ya sauka tana da kyau, saboda in ya sauka akwai da'awa mustajaba, kamar yanda sayyidina Anas ibn Malik yace sai addu'a. Wanda ba zai iya ba, amma wanda ba zai iya ba kamar ya kira an rammomi, idan dai ba jinga zai yi da su ba, irin jinga din nan a ce kowane izifi ga abin da ake biya, to in aka yi jinga to wannan gaskiya akwai kaulin mai karfi na malamai da yake cewa wannan akadi ne wanda yake batacce a cikin shari'a, saboda shi sharadin addu'a ta zamanto khalisan liwajhillah, to suka kaga an sa su sun yi abu domin lada da aka ba su, saboda haka kaga abinda ake nema din ba samu ba tunda ba su yi shi khalisan liwajhillah. Wannan shine ra'ayin malamin mu Sheikh Mahmud Wal Zidan, har yana da risala akan wannan. Waɗansu kuma suka ce babu laifi akan wannan, saboda kiyasan akan hadisin Abu Sa'id na waɗanda suka yi jinga su yi addu'ar ruqya ga mara lafiya dan ya samu waraka, ko a cikin sahihain hadisin Abu Sa'id, to suka ce wannan asali ne. To Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah shine ya dauki matsayi tsakatsaki, yake cewa babu wanda suka cancanci a kyautata musu a yi musu hidima irin makarantan alkur'ani, saboda haka idan ko da yake ya faɗe ta ne dangane da mutum ya sa a yi ma iyayensa karatun alkur'ani ya ce Allah ya ba su ladan, ya ce wannan baya cikin al'adar salaf, amma in ya karanta alkur'ani ya yi musu addu'a, ko in an karanta alkur'ani a yi musu addu'a, albarkar wannan karatun ya zamanto shine wasila dan su samu rahama, dan su samu ijabar addu'a da za a yi musu, yace wannan babu laifi. Kuma abinda zai fitar ya ba su na sadaka, ya dauka cewa waɗannan babu wanda suka cancanci a yi musu ihsani irin makaranta alkur'ani, saboda haka idan ya ba su daniyar cewa wannan taimako ne da sadaka, babu laifi, wato ba daniyar jinga ba, wato ta fuskar ihsani ya kyautata musu. To in ta wannan nahiyan ne in ya kirawo dan a rayar da a rayar da gidan da saukar mala'iku da korar shaidanu da kuma samun albarkar addu'a lokacin khatama, sannan kuma yayi musu wani ihsani wanda yake ba tare da jinga da dawajewa ba, su sun yi ne ta fuskar su taimaka ma dan uwansu, shi kuma yayi shi ma ne ya taimaka ma yan uwansa, to dama Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, ku taimaka akan ayyukan nagarta da tsoron Allah. Ta ganin ta wannan nahiyan insha Allahu ni ina ganin babu wani aibi akan yin haka. Na'am. Ai lokacin da muka yi tafsirin suratul mu'min yana tambayar wai babu wata addu'a wai yankakkiya wanda ake yi idan an gina gida a yi ta, lokacin da muka yi tafsirin suratul mu'minun wajen lokacin da annabi Nuhu ya zo sauka, Allah ya ce masa, ya ce wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka, a wata qira'ar manzilan mubaraka, ka saukar da ni sauka wadda take mai albarka, kuma a wata daya qira'ar ka saukar da ni masauki wanda yake mai albarka, cewa wannan kamar ishara ne ga cewa mutum ya zo sauka ya yi, to tunda kuma hikayar abinda annabawa ne suka yi a cikin wahayi da ya zo mana, babu laifi a yi koyi da su, musamman annabi Nuhu yana daga cikin wanda Allah ya ce fa bi hudahu muqtadi, kai koyi da shiriyar su. Sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara wannan bayani, ya ce duk wanda ya sauka a wani masauki sai ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga sharrin abin da ya halitta, to babu wani abu da zai cuce shi har sai ya bar wajen. To za a iya amfani da wannan a matsayin sabon gida idan mutum ya yi dan ya ije sharri, ya karanta wannan addu'ar, haka dalika ya hada da ta annabi Nuhu, amma in banda haka babu wata addu'a da aka ce ana yi a keɓantatta ta saukar gida. Sai dai wannan abin da ya zo na kissar annabi Nuhu ya nuna mana cewar yayin da mutum ya sauka a waje, to lokaci ne ya yi addu'a, to ita kuma addu'a an san ana mata tsari, Allah yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila, ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku nemi tsani zuwa gare shi. Tsani na addu'a shine ka shimfuda ka kaddamar, wa qaddimu li anfusikum, ku kaddamar makawukan ku kyawawan ayyuka, shine kamar tilawar alqur'ani, kamar sadaka, duk wani yana daga ciki kai ayi tilawar alqur'ani din, kai addu'a da wannan Allah ya baka albarka a cikin wannan gida naka. Babu laifi ayi wannan, ai babu abin da ya dace da irin ni'ima da Allah madaukakin sarki ya ma mutum ta irin wannan samun gida wanda yake zai zauna da shi da iyalansa, ya aje dukiyarsa a ciki, irin ya nemi kariyar Allah da albarka daga gare shi. Na'am. Makalaka ho wannan ai tamima ne Haji Saidi, kai ma tsokana kake. Makalaka ho tamima ce, ke sa yake taba mu kenan. To ji da yin shi ne ke kara'i. Wato rata ya kaho ko wata laya duk yana daga cikin at-tamami, man allaka tamima ulika laha, duk wanda ya rata laya to za a rabu da shi da ita. Kuma yana daga cikin wato yana daga cikin aikin haramun idan kawai ya rata ya ne yayi, amma idan yana ganin ya danganta tasiri ga kahon ko ga wannan layar, to wannan yayi shirka, shirkul akbar, mai fitarwa daga cikin milla wal iyadu billah. To arama bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيفها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، wallahu bi kulli shay'in 'alim.
Allah yace Allahu nurus samawati wal ard, Allah shine hasken sammai da hasken kasa. Matalu nurihi kamishka, misalin sifar hasken Allah, sifar hasken sa jalla wa ala, kamishkatin kamar alkuki ne, wato taga wadda take ba mai billewa ba. An san alkuki ko? Na'am, irin nada wanda zaka ga an yi wani dan loko a cikin gini inda ake sanya fitila, alkuki ake ce masa. Taga ce ake yi, amma ba taga da ake sanya ta ake bude ta take fita waje ta baya ba, a ginin ne za a yi wani dan loko a cikin ginin. To shine almishka, shine almishka, wato alkuki wanda ake sanya fitila a wajen. Fiha misbah, a cikin alkukin akwai fitila. Almisbahu fi zujaja, ita wannan fitilar tana cikin kwalaba, tana cikin kaskan ƙwaro, wato domin ya dada ƙara watsa hasken nata. Az-zujajatu ka'annaha kawkab, ita wannan kwalba, ita wannan gilashi, ka'annaha kawkabun, kai ka ce tauraro ne, durriyun mai ƙyalƙyalin haske. Yuqadu min shajaratin mubaraka, da ake kesta haskensa daga bishiya, bishiyan nan mai albarka. Zaituna, kuma bishiyar nan zaitun ce, wato bishiyar zaitun. Allah nan kun ga nassi ne akan cewa zaitun bishiya ce mai albarka. La sharqiyatin, ba ta gabas ba, wadda take a gabas, wadda in rana ta zo faduwa inda tana gabas ba za ta samu hasken rana ba, ba kuma ta yamma ba, wadda in rana ta fito ba za ta samu ranar hasken ranar safiya ba, sai dai hasken rana na tsakiyar rana. Ita ko yaushe, wato kamar zaitun din Sham, zaitun din Syria, tunda Syria arewa take, saboda haka za ta samu rana ba mai tsanani ba lokacin fitowarta, ba mai tsanani ba lokacin faduwarta, rana daidai wa daida. Yakadu zaituha yudhi'u, haskenta wato a man wannan zaitun din ya kadu yana kusata yubi yayi shi kansa wato ya kistakil yayi kalli walau lam tamsas sunar koda wuta koda ba a sa masa wuta ba koda ba ga kista masa wuta ba saboda albarkar sa da karfin abin da yake da shi na bayar da haske shi akan kansa ya kusa kansa ma ya hasken kafin akan ya masa wuta ta haska kashi walau lam nurun ala nur haske akan haske wato haske na wutar akan hasken shi kansa man shi kansa man mai haske ne haske biyu haske akan haske yahdillahu linurihi man yasha Allah yana shiryar da wanda yaso ya zuwa ga hasken sa wayadribullahu al-amsala lin-nas Allah yana buga misali ga mutane wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan komai wannan ayar ita ce ta samo surar ta samo sunanta daga gare ta suratul nur ba ana ce mata suratul nur saboda wannan ayar da ta ambaci wato hasken Allah jalla wa ala a wajen cewar Allahu nurus samawati wal ard Allah shine hasken sammai da kasa an ruwaito daga salaf sun yi fassara da lazimin wannan ma'ana Ibnu Abbas yace Allah shine mai shiryarwa wato da mai shiryar da wato abinda dukke cikin sammai da kasa Ibnu Mas'ud kuma yace Allahu munawwirus samawati wal ard Allah shine mai haskaka sammai da kasa duk tafsiri ne da lazimin cewar Allah shine hasken sammai da kasa a cikin nan akwai tabbatar da sifar haske ga Allah duk da yake wannan Allah cewa shine hasken sammai da kasa hasken sammai da kasa ba shine Allah ba amma cikin sifofin Allah Allah ya sifantu da haske kamar yadda yazo a hadisin Abi Dharr yace nurun anna arahu haske ne ta ya zan ganshi kuma Allah ta'ala ya ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wato kasa ta haskaka da hasken ubangijinta domin ranar tashin alkiyama ba wuta ai ba wata ba rana idha shamsu kuwirat rana ta zamanto baka babu ita saboda haka me ya haskaka kasa yace bi nuri rabbiha da hasken ubangijinta to cewar Allah madauka saboda haka shi Allah wannan ya tabbatar da cewa Allah yana sifarsa an-nur shi kansa haske ne jalla wa ala kuma kamar yanda yazo a hadisin Abiza a hadisin Abu Musa al-Ash'ari yace hijabuhu nur hijabin Allah wanda yake wato ya killace ya tsare zatin Allah jalla wa ala haske ne law kashafahu da Allah zai yaye wannan hijabi la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu da hasken fuskar Allah za ta kona duk iya inda ganin sa yake to ganin Allah ko kaga bashi da iyaka komai komai saboda haka hasken Allah yahi da ba dan hijabin da Allah ya sa ba da komai zai kone to al-Imam As-Sa'di wajen tafsirin sa yace wato dukkan haske wanda yake hissi haske wanda ake gani da kuma haske wanda yake na ma'ana wato haske na batini dake cikin sama da ƙasa to daga Allah yake daga Allah yake sai daga cikin abubuwan da wato ilimin zamani yake nunawa shine cewa wato ƙarfi wanda asalin sa haske nau'i ne na ƙarfi energy ba a halittarsa kuma ba a halaka shi amma sun kasa gane to ya akai aka same shi to daga Allah yake Allah ta'ala yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur Allah dukkan ya tabbata ga Allah da ya halicci sammai da ƙasa ya sanya duhu ya sanya dufai ya sanya haske Allah shine ya sanya haske ya akai Allah ya kawo energy ai ba wato dukkan wani abu da ka gani na halittar Allah yana da energy yana da ƙarfi yana da haske da Allah ya sanya masa to wanne ne ya riga wani shi abinda yanzu kaga idan ka kona itace ba za ga yi in ka sa itace ko kuma fetur idan ka kona shi ba wuta za ta yi ba idan yayi wuta wannan hasken fetirin ba tafiya yake ba wannan maddar ta fetirin ita ce ta koma ta zamanto wannan karfin wannan hasken da zafin to wanne ne yake riga zuwa maddar kamar ita fetir din ko ko shi hasken shi kuma kansa hasken idan aka sun yadda kake mayar da madda jiki ya zamanto haske haka dalika haske zaka iya mai da shi ya zamanto madda to shi ne suke cewa wanne ne ba suke wai the uncertainty principle shi ne ɗaya daga cikin su ayinsa ne ke cewa a'a Allah baya yin kaci cika cici wato komai na Allah a cikin tsare yake to wannan ya daga cikin sirrin halittar Allah yadda Allah madaukakin sarki ya halicci haske yadda ya sanya haske a cikin halittar Allah to shi yasa din kaga daga nan sai mu gane tafsirin da Abdullahi ibn Mas'ud ya cewa Allah shine ya haskaka sammai da ƙasa duk wani haske a sama da ƙasa hissan na zahiri ko ma'anan wanda yake na batini to Allah ne jalla wala Allah ne shine ya haskaka kuma wannan munasabar kawo wannan yana da alaka da ayat da ta gabata walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinat mun saukar da ayoyi mabayyana a gare ku to dan Allah ya shimfida ne ga hasken sa wannan yana daga cikin hasken Allah don wannan shine haske na ma'ana shiriya duk abin da ka gani na haske to daga Allah yake hasken wuta hasken rana hasken wata hasken taurari hasken dukkan wani mai haske na zahiri daga Allah yake haka dalika haske na ma'ana dukkan wata shiriya daga Allah take adalci daga Allah yake ihsani rahama jin kai tausayi kyauta bajinta tawalu'u dukkan wani abu mai kyau daga Allah yake to Allah shine to shine fassara Ibn Abbas wallahu hadi samaa Allahu hadi samawati wal ard Allah shine mai shiryar da sammai da ƙasa duk abin da ka gani na shiriya duk abin da ka gani na shiriya to shi wannan haske ne na badi ne to daga Allah yake to wannan hasken wanda yake a sawa'un na zahiri ko na batini sai Allah ya ce masalu nurihi misalin hasken sa wanda yake na shiriya din wato shine hasken Allah a cikin zuciyar mumini to misalin sa shine kamar alkuki misalin sa wato hasken da Allah yake shiryarwa ya zuwa gare shi shine hasken imani da hasken alqur'ani a cikin zukatan muminai to kamar alkuki ne wanda a cikin sa akwai fitila ita take tara hasken yanda zai zamanto ba zai watsu ba wato concentrated ne haka hasken Allah yake yanda wato qur'ani yake a cikin zuciyar mumini zuciyar ta dauki hasken kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace anajiluhum fi sudurihim qur'anan su a kirjin su yake alqur'ani yana zuciyar mumini wannan hasken na alqur'ani shine zai haskaka masa rayuwa ga baki daya sai ka gani a cikin dabi'arsa sai ka gani a cikin kamarsa sai ka gani a cikin dukiyarsa sai ka gani a cikin iyalinsa sai ka gani a cikin dukkan wani abu wanda yake alaka da shi wanda Allah ya bashi haske na alqur'ani wanda Allah ya bashi hasken sa to sai kaga abin a cikin komai nasa to amma wato asalin sa Allah ya tattara shi kamar yanda aka tattara hasken fitila ba a bashi ya watsi ba ya zama to yana da mabubbuga shine a cikin zuci muhimmancin wato gyaran zuciya kenan zuciya kuma ba abin da yake gyara ta irin alqur'ani ita wannan fitilar tana cikin kwalaba ita kuma wannan wato kwalaba ita wannan azzujaja wannan kaskon qarau a cikin wato sifarta da haskenta wato kamar tauraro ne nan an sifanta fuskar wannan misalin da Allah madaukakin sarki ya buga da kuma dabbaka shi akan halin mumini da hasken Allah a cikin zuciyar mumini cewa asalin halittar da mumini Allah ya halicce shi akanta, wato kamar a wannan mai ne wanda yake tataccen mai. Saboda haka fitrar dan Adam a cikin asalin halittarsa ta tattace, babu abin da ya gurbata ta, kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin hadisi kudusi, khalaqtu ibadi kullahum hunafa, na halicci bayina dukkanin su batotar miƙaƙƙu a cikin ɗabi'a. Mutum bai san algus ba a asalin halittarsa, bai san ha'inci ba, bai san ƙarya ba, dukkan waɗannan miyagun sifofi Allah bai halicci ɗan Adam akai ba. Shaytanu su suka zo ka canza masa, fajitalatuhum shayatin, sai shaytanu suka zo suka zamar da su. To wato asalin wajen duka wannan misalin, to wannan man da ake kun da ake yin shine makamashin wutar, to shine asalin fitrar halittar mutum. Wato yanda man yake shi kansa ya kusan ya kunnu dan hasken da ya sa, to shine abinda Allah ya sa a cikin fitra na istiqama. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu alal fitra, dukkan wanda aka haifa ana haifarsa akan fitra. Iyayensa ne suke mai da shi, ba Yahudi ko ba Nasari, tarbiyya ce take canza mutum. Amma akan tafarki totar Allah ya bar mutum. To dan haka fitrar sa miƙaƙƙiya ce, ya a shiryenke ya karbi wato ilimi da koyarwa da tarbiyya daga Allah, da kuma aiki da ya zo daga a cikin shari'ar Allah. To idan ilimi da imani suka zo masa, to sai ya zamanto wannan hasken da ke cikin zuciyarsa sai ya kistu. Fitrar tasa sai ta kistu. Sai zamanto fitrar ita ce kamar man, wanda shi kansa mai haske ne, to shi ne nurun ala nur. Hasken imani ya zo ya haɗu da hasken fitra. To duk wannan hasken Allah ne. To ka gani waye ba da fitrar? Ba Allah ba ne. Wa kuma ya saukar da Alkur'ani da ya kawo wannan hasken da wannan tarbiyyar? Ba Allah ba ne. To haka shine Allahu nurus samawati wal ard. To sai ya zamanto a zuciyarsa wato garai-garai take daga mummunan nufi da mummunan fahimta daga Allah. Idan imani ya zo mata, sai ya zamanto ya haskaka zuciyar haske mai girma, saboda abin da ke tare da wannan, saboda zuciyar dama can ta zamanto garai-garai take daga dukkan abin da zai gurbata ta. To wannan shine kamar yadda wato kwalbar take ita ma garai-garai, azzujajatu ka annaha kaukabu. Na'am. Saboda haka sai ya zamanto da haske, kamar yadda muka ambata, da hasken fitra, da hasken imani, da hasken ilimi, da kuma wato da kuma tacewar sani, sai ya zamanto haske ne akan haskensa. To yayin da ya zamanto wannan hasken daga hasken Allah ne, ba kuma kowa ne yake cancantarsa ba, sai Allah ya ce yahdillahu linurihi man yasha, Allah yana shiryar da wanda ya so ga haskensa. Allah yana shiryar da wanda ya so ga haskensa. Shi yasa sai ka ga wato waɗansu bayin, yayin da Allah maɗaukakin sarki ya musu gaman katar, sai ka ga wato sai ka ce mala'iku. In kana karanta irin labarurkansu, ko kuma ma ka samu a zama tare da su, sai ka ga wato sifa wadda take kai kanka za ka rena kanka, za ka san kancewa haƙiƙa yahdillahu linurihi man yasha, Allah yana shirye da wanda ya so ya zuwa ga haskensa. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas, kuma Allah yana buga misalai ga mutane domin su hankalta su fahimta. Wani ya daga cikin ludufin Allah da bayinsa, yana kuma cikin ihsaninsa gare su, domin haske ya bayyana daga gaskiya, domin wato su misalai da ake bugawa wato suna kusantar da fahimta. Kuma abin da ya zamanto kan cewa ka fahimce shi, aka buga maka shi, to da wuya wani ya iya kawo maka da shi, domin zai zamanto jini da tsoka gare ka, kamar mafarki ne. Abin da ya zamanto aka buga maka misalin sa a mafarki, ka ga fassarar sa, wato inda zai darusu ya kafu a cikin zuciyarka, yafi abin da kawai zaka zauna kai tunanin sa. Wallahu bi kulli shay'in alim, Allah masani ne da dukkan komai, ilimin sa ya kewaye da komai da komai. Dan haka ku sani cewa buga misalai wato hanya ce da Allah yake nuna muku haƙiƙanin al'amura, da kuma wato tafsilinta, tantancewarta, da kuma kancewa maslaha ce ga bayi. Dan haka ku shagaltu da duk abin da Allah ya ce misali ne. ku rinka zurfin tunani da kokarin hankaltar wannan misalan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa tilkal amsalu nadribuha linnas wama yaqiluha illa alalim misalai kenan da muke buga su ga mutane babu mai hankaltar su sai masana to wannan ya daga cikin sani kuma ya zamanto wato kun shagaltu da zurfin tunani da hankaltar su ba ku kawar da kai daga gare su ba ko kuma ku ce za ku yi musu da su ko ku ce bari ku gano yanda wannan ana yanda wannan misalin ya zamanto bai dace da tunani ba kana kokarin ka san yadda za ka yi kai suka akan misalin da Allah ya bayar maimakon ka tsaya kai zurfin tunani ka ga menene Allah yake nufi dan duk abin da Allah ya ce wannan misali ne na buga muku Allah ne fa yake in dai ka yadda da shi to ai kamata ai ka tsaya kai binciken sa yanzu kamar malamin ka ne malami da ka san kan cewar yana da Nobel Prize a cikin fannin sa yazo yana maka lecture yanzu wanda yake da Nobel Prize a economics kai kuma dan economics 101 ne level 1 kake a cikin economics aka ce me professor wanda ya samu Nobel Prize na economics yazo zai maka magana yanzu yana magana kana kokarin ka gano tufka da warwara ne a cikin maganar sa ba kokari kake ka fahimce shi ba kai gani kake ma in ka fahimce shi kai ka taka wani matsayi ka gane maganar Nobel Prize winner sai ka rinka fanka ma kan cewa wai kai har sharhi zaka yi kamar wani malamin mu ne a lokacin muna Madina Dr. Akram Diya Al-Umari hafizahullah wato tsohon professor ne in yazo yana magana yazo ya koyar da manhajul bahr lokacin muna master in yazo yana magana kusan kashi 90 cikin abin da yake faɗa ba kusan abin da yake faɗa ba wata ran sai ya kawo wata yar takarda feji guda yace a karanta ta akan wai al-itharul manhaji tunaninsa ne kawai a cikin abubuwa wanda ya fahimci wannan a cikin mayan ajin mu shi yake tinkaho cewa ai ya gane maganar professor ya gane maganar Dr. Akram to sannan kuma a ce Allah shine yake buga misali kace kana so ka gano tufka da warwara akan maganar sa ka rufna ma mai polet mai Nobel Prize amma ka manta da Allah mahalici alimus samawati wal abin nan masanin abin da ke cikin sammai da ƙasa to shi yasa muhimmanci shi yasa Allah ya ƙara wannan ayar da cewa wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya sani ku ba ku sani ba to sannan sai Allah ya ce
fi buyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا بيع تجار لا بيع تجار ولا بيع
رجال لا تلهيهم
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء من غير حساب
tayin da yake hasken imani da hasken alqur'ani mafi yawan inda ake samun sa a cikin masallatai ne dan nan ne inda ake karantar da alqur'ani a sallah ake karantar da shi a khutba ake karantar da shi a darasi to kuma tana ne ake samun hasken to sai Allah ya ce fi buyutin ai wannan hasken na Allah yana cikin gidaje adina Allahu an turfa da Allah yayi umarni a daukaka su a girmama su sune masallatai wa yuzkara fi hasmu kuma a ambaci sunansa a cikin su yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijal a cikin waɗannan gidaje wato waɗansu mazaje suna yin tasbihi a gare shi a cikin su bil ghuduwi wal asal da jijjibi da kuma yammaci la tulhihim tijaratun wala bay'un, wayannan mutane rijalun ne mazaje, la tulhihim tijaratun wala bay'un, wato kasuwanci wala saye da sayarwa baya shagaltar da su, an zikrillahi gabarin ambaton Allah, wa iqamis sala da baya da tsayar da sallah, wa ita'iz zakat da baya da zakka, yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar, suna jin tsoron wani yini wanda a cikin wannan yinin saboda tsananin sa da kuma tashin hankalin sa da jijjigawarsa ga zukata, wato zukata da gannai suna jujjuyawa a cikin sa, wato jujjuyawar zukata shine da raurawa, jujjuyawar ganne kuwa ka gajeni ya dimauce ko kiftawa ba zai iya yi ba saboda tsananin tsoro. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, Allah wato suna yin wannan tasbihin, wato ba sa suna jin tsoron saboda tsoron su ga wannan rana, ko kuma saboda tasbihin su da suke yi, ko kuma wato saboda ba sa barin kasuwanci ya shagaltar da su gabarin ambaton Allah, to dan haka Allah zai musu sakayya. Ahsana ma amilu, ya saka musu da mafi kyawun abin da suka aikata. Abinda ake nufi da mafi kyawun abin da suka aikata shine kyawawan ayyukan su, domin shine mafi kyawun abin da suka aikata, mafi kyawun abin da suka aikata shine kyawawan ayyuka. To sun domin suna aikata halal, suna bacci shi ma aiki ne ko, suna cin abinci shi ma aiki ne, duk da yake waɗannan ayyuka idan suka zamanto sun hadu da ayyuka nagari sai su zamanto su ma ahsana ma amilu, sun zamanto aikin ibada, tunda baccin mutum yayin da yayi shi a cikin tsarki kuma da ambaton Allah din numfashinsa tasbihi ne. Haka zalika cin abincin mutum yayin da yayi bismillah kuma da ya gama ya gode ma Allah sai ya zamanto gabaki ɗaya godiyar Allah ne. Haka mutum ya sadu da tare da iyalinsa yana itikadin kanta wannan halaliyarsa ce, Allah zai bashi kamar sadaka yayi, wa fi bid'i ahadukum sadaqa, to Allah zai ba su zai musu sakayya da mafi kyawun abin da suka aikata. Waɗansu kuma sun fassara mafi kyawun abin da suka aikata da cewar wato sakamakon aikin da yafi lada, to shi Allah zai musu a cikin ayyukanka, a cikin ayyukan su wanda yafi lada, to duk sauran ayyukan sai a dauke su a haka. Allahu akbar, sai zamanto kancewa abinda baka yi ba wanda ka samu kai din guda daya, a ce sallah ita ce duk tafi lada, an rubanta an rubanya maka ita alal misali so 700, amma sauran ayyukan gasunan ne, to duk sauran ayyukan sai a yi musu sakamako da wancan mafi kyau. Kaga kenan, kaga ba daga abinda kai bane kawai Allah ne ya kawo ya baka. Amin, Allah ka ba mu. Wa yazidahum min fadli, kuma ya musu ƙari daga cikin falalarsa, wato bayan ladan, bayan sakamakon, tunda shi Allah madaukakin sarki mai adalci ne, lissafi zai maka, haka hisabi yake, lissafi zai maka ga abinda kai ga ladansa, ga abinda kai ga ladansa. To bayan cewar in ya tashi din ba da ladan wato karamin zai yi ba, da ladan babban haka zai maka, to bayan kuma ya baka ladanka wannan abinda kai ne, to sai kuma Allah ya ce to wannan kuma daga gare ni ne. Wa yazidahum min fadli, ya kara musu daga falalarsa, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah yana azurta wanda yaso ba tare da kididdiga ba. Ka duba ka gani yanda Allah yake azurtawa ba tare da kidaya ba, wato koyaushe wajen Allah yana azurta wanda yaso ba tare da kidaya ba. Wani labari da wani bawan Allah ya taba gaya mun, wata fara da ta makale a jikin wiper din motarsa tun da suka bar Kano, kamar su tsaya su cire ta ko su kunna wiper ta fadi, basi haka ba sai da suka isa Jos, ka ji doguwar tafiya, sai da suka isa Jos, suna isa Jos suka ga wannan fara, suka daga wiper sai fara ta fadi sai a bakin gadangare, an daukan masa abinci an kai masa har inda yake, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, haka Allah yake azurta wanda yaso. To waɗannan su ne amsal ɗin da mutum zai yi kai tunanin su ha gani. To wannan shi ne a cikin wannan, kun ga an nuna girman masallaci, fi buyutin azina Allahu an turfa, da nuna cewa hasken Allah wato a cikin nan ake samun sa. hasken Allah a cikin nan ake samun sa. Saboda haka masallakai su ne shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wanda zuciyarsa rataye take da masallaci yana fita yana sanin yaushe zai koma, to wannan yana cikin inuwar al'arsha na alkiyama. Allah ka samu a cikin ta.
Amin.
Saboda haka kaga shi yasa muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, halin da musulmi aka shiga na cewar babu damar a rufe masallaci. Amma mu ba cikin waɗanda suke wa mutane biki bane mu ya cewa makarkashiya aka yi shiri ne wai dan a hana musulmi zuwa masallaci. A'a, mu mun fahimci kan cewa larura ce, musifa ce Allah ya kawo mana, kuma Allah muke roƙa ya yaye mana. Dan da aka ce kada a je masallacin ba ana ƙiyan masallaci bane, ba wai wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha, ko kadan wannan ayar ba mahallinta bane. Wannan abu ne wanda yake larura ce ta zo, kuma larura tana da hukuncinta. Kuma muna tazarru'i, muna komawa, muna yar murya, muna kankan da kai ga Allah kan Allah ka yaye mana wannan masifa. Babu mai yaye ta in ba shi ba, ya zamanto mun koma muna ra'ayar da masallatan Allah, hasken Allah yana samuwa a gare mu. Kuma a cikin nan kun ga an yi maganar mazaje. Mazaje a nan wajen abinda ake nufi da mazaje wato masu kamalar sifar ɗan adam, ba ana nufin banda mata ba, kuma saboda su ne galibin masu zuwa masallaci. Amma mata ma suna ciki, domin su ma mata an ce idan sun nemi zuwa masallaci kada ku hana su, saboda su ma su samu rabonsu. Domin hasken Allah inda ake samun sa a masallaci a shine kamalarsa. Duk da yake su kansu mata za su samu wannan haske a cikin masallacinsu na gida, shi yasa ake so mace ya zamanto tana da masallacinta, kamar yadda yake zuwa a hadisai fi masjidiha, a masallacinta, wato kwanar da za ta keɓance nan ce wanda take sallah a wajen, ta killace wannan, ta keɓance shi domin ibadarta. To shi ma nan wajen zai zamanto masdarin hasken Allah ne. Kuma Allah ya yabi waɗannan mazaje da kan cewa kasuwanci da ciniki baya, wato kasuwanci yana nufin tijara, abinda ake nufi wato a safara domin neman abinci. Mutum yayi safara domin neman abinci baya shagaltar da shi gabarin ambaton Allah, shine kana halin tafiyar kamar yadda Allah madaukakin sarki yace fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katira, yayin da kuka yado a bayan kasa ka tafi onisha, ka tafi aba, zaka je kai wofatanci, to kana zikiri, kana zikiri da dan qur'anin ka, kana tilawa, baka bar tilawa ba, baka bar zikiri ba, kuma wannan bai shagaltar da kai daga sallah ba. Zaka yi sallar matafi, ka san fiqhun yadda matafi yake sallah, haka zalika bai hana ka fitar da zakka ba. Bai'un kuma shine ciniki a kasuwa. To wannan kamar magana da ake ji daga irin su Sayyidina Umar da yake cewa alhana safaqu fil aswaq an tafaqquhi fid din, wato ciniki a kasuwa ya shigaltar da mu gabarin samun ilimin addini. Wannan yana daga cikin tawali'un Sayyidina Umar, wa illa abin da yayi ai da ikrarin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar dan kasuwa ne, ba zai yiwu ba ya zamanto kullun yana zuwa majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai suka raba, sai suka yi kama kama da shi da wani makwabcinsa dan Ansar. Yau Ansari ya je, shi kuma Umar ya tafi kasuwa. Abinda duk aka yi idan ya dawo sai Ansari ya gaya masa. Gobe Umar ya zo, shi kuma ya tafi kasuwa. Abinda duk aka yi in an dare ya yi sai Umar ya gaya masa. Ta haka dai zai zamanto kan cewar wato an samu maslaha biyu, da maslahar zuwa kasuwa da neman sana'a, saboda mutum ya tsare ya makansa sutura, da kuma maslahar samun ilimin addini, kada ya shagaltu gabarin ambaton Allah. Ambaton Allah ya hada hadda ilimi ana. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin su. Saboda haka maganar Sayyidina Umar ba yana nufin ya shagaltu ba, bai samu ilimin addini ba, bal Sayyidina Umar yana daga cikin manya-manyan fuqaha us-sahaba a cikin sahun farko, bal ana cewa ma Madina gabaki daya bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a mazhabar Umar take. Shi yasa ma Malikiya ake ce mata Umariya, mazhabar Sayyidina Umar. Haka ake ce ma mazhabar Malikiya fa. Saboda yawan koyi da Malik yayi, da ruko da Malik yayi, da fatawoyi, da hukunce-hukunce, da kuma a fahimta ta Sayyidina Umar radiyallahu anhu. To da Sayyidina Umar da ya fage fadan wannan, ba wai ya zamanto kan cewa wai shi baya cikin waɗanda wannan ayar take akai ba. Waɗansu abin da ya sa nemi wannan maganar, saboda waɗansu suka karanta wannan, waɗanda suke da mugun nufi ga sahabbai sai ga su ne musu irin wannan, kamar yadda mugun nufin su yasa suka fassara wannan ayatul nur dinnan da wata mummunar fassara. Wai suka ce matalu nurihi ka mishkatin, wai mishkatu dinnan Fatima kenan, fiha misbah, ita misbah din Hassan kenan المصباح في زجاجة حسين كنا الزجاجة كأنها كوكب دري واتو إتشي فاطمة يوقد من شجرة مباركة واتو شيني سي النبي إبراهيم واتو دقى النبي إبراهيم أكا كنو هاتكم فاطمة لا شرقية ولا غربية با نصرانية با يهودية با يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نعم أنت كما أنن shiru abin da suka fara kuma abin da kai ci suka dangana wannan ya zuwa ga Ja'far as-Sadiq wa Ja'far as-Sadiq bari daga wannan magana ƙaryar da suka yi masa kakan sa ma sun yi masa aka kawo mas Abdullahi ibn Abbas wata doguwar takarda da wai ra'ayoyi da fatoyin Sayyidina Ali yace ai ba zai yi ba a ce Ali yayi wannan hukuncin sai dai in ya bace hanya yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ayya ilmin afsadu yaya ilimi wanda suka bata shi wato sun bata ilimin Sayyidina Ali da ƙarerake da suka sanya. Na'am.
Wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhum wa'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من
to sannan Allah ya buga misalai guda biyu da ayyukan kafirai bayan ya buga misali da ayyukan muminai waɗanda wato suke samun hasken Allah to sai kuma ya buga misalai da ayyukan kafirai wanda su ba su da rabo a cikin samun wannan haske na Allah yace walladina kafaru waɗanda ko suka kafirta wanda suka kafirce ma ubangijinsu suka karyata manzanninsa a amaluhum kasarabi to ayyukansu kamar kawalwainiya ne biqi'atin a waje wanda yake fako wato waje wanda yake babu babu bishiya babu tsiro haka yake kasa ce kawai fako babu komai totar yahsabuhu dhama'anu ma mai tsananin kishi yana tsammanin sa ruwa an san kawalwainiya ko mirage daga nesa dama a fako dama ake ganin sa kana yana tsammanin ruwa ne hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a har sai da yazo masa sai ya ga ba komai bane sai nadama yayi nadama nadama mai tsanani kishin nasa ya da karuwa saboda kaunar da yake da ita ta yanke to haka nan ayyukan kafirai suke kamar kawalwainiya ne ana ganin su ana dauka jahili yana tsammanin wanda bai san al'amura ba yana tsammanin ayyuka ne masu amfani saboda haka sai ya rudu da surar aikin ya manta da kan cewa ya kasa gane abinda ya kasa gane menene aiki mai amfani menene mara amfani domin abu ne wanda yake suka yi amfani ne ta fuskar san rai kawai to har sai tukuna idan yazo wajen ayyukan ranar da za a yi sakamako sai ya zamanto ya gaba komai bane wa kadinna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura to sai idan yazo wajadallaha indahu sai ya samu Allah a wajen aiki ayya wajen lokacin hisabi kenan fawafahu hisaba Allah ya cika masa hisabi wannan wai samun Allah ba wai yana nufin cewa Allah zai hadu da Allah a nan duniya bane a wajen hisabi inda zai hadu da Allah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin a wannan rana Allah zai ba su hisabin su cikakke na gaskiya kuma su sani cewa Allah shine tabbas wato ran da mutum ya mutu ya hadu da Allah wannan zai ce to gashi ni ne Allah ta shi ni ne Allah Allahn da yake ta gaya maka ka gare ni zaka koma kai kaunaci haduwa da ni kana ki da sannu zaka zo zaka hadu da shi ka san cewa Allah shine tabbas yace gashi ni ne Allah to wajadallahu indahu fawfahu hisabahu sai Allah ya cika masa hisabin sa wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawar sakamako ne wato ba abinda zai sanya shi ya lakaki ko ya jinkiri ko kuma ka dauka kan cewa lokaci zai kure in lokaci ya kure irin ka san yanda ake yin a wato idan ka je ka samu lecturer wanda yake mai irin dalibai 300 din nan sai ka ce ba komai in yazo lokaci zai kure masa kawai in yazo sai ya ta baka maki kawai saboda yana gudun kan cewa sati biyun da aka bashi na maki zai kare saboda ka zai baka abin da kake so to ina shi Allah sari'ul hisab yanda zai hisabin na farko haka zai yi na karshe misali na biyu kuma da ya kawo wannan shine misali na farko auka zulumatin ko kuma kamar duffai ne fi bahrin lujiyin a cikin teku wanda yake mai tsananin zurfi yaghshahu mawjun wanda igiyar ruwa ta lullube shi min fawqihi mawjun a saman sa ma wata igiyar ruwan min fawqihi sahab a saman kuma igiyar ruwan ga wato hadiri wanda yake irin baki kirin din nan zulumatun ba'daha fawqa ba'd duffai sashin su akan sashi idza akhraja sashin su yana kan sashi yana lullube sashi idza akhraja yadahu lam yakdiraha idan ya fitar da hannunsa da kyar yake ganin hannun saboda tsananin duhu wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur wanda duk Allah bai sa masa haske ba to babu wani haske a gare shi wannan shine misali na biyu wato yanda kafiri yake wato ga duhun tsanani ga duhun teku ga duhun zurfin teku can kasa ga duhun igiyar ruwa igiyar ruwan ba daya ba wata igiyar ruwan ma sannan ga duhun hadiri to ka gani yanda haske yake wannan ishara ne ga cewa hasken rana idan yaje akwai wani waje a cikin teku a ƙasa da haske zai iya shiga amma yana dada ƙasa yana dada ƙasa teku yana tsotse hasken yana tsotse hasken wato dukkan waɗansu shi hasken nan fa a zabzaba ne wavelength ne kowanne mataki na teku akwai wanda yake cirewa zai cire wannan zai cire wannan zai haka Allah ya tsara halittarsa kuma duk wannan physics ya sani in ka karanta physics za ka gani da kowane level na ruwa da abin da zai cire har sai idan ka kai can karshe babu wani haske to ka gani Allah ya bayyana abubuwa na physics anan kafin wannan mutane masu san da wannan ilimin Allah ya ce malam ya Allahu lahu nuran fama lahu min nur a karshe kafin mu kare wannan alamar wannan misalin shine kan cewar wato akwai duffai da suka yi taragumi suka hauhawa da juna a cikin zuciyar kafiri ga duffai ga dufin dabi'arsa wanda yake babu alkhairi a cikin ta ga duhun kafirci ga duhun jahilci ga duhun miyagun ayyukan da yake aikatawa duk waɗannan fa suka taru a cikin kafiri to da haka ba ka samu wani alheri tare da shi ba to wanda Allah bai sa masa haske ba shi da wani haske aga in ba hasken shi yasa to kun ga wannan shine da karin bayanin akan Allahu nurus samawati wal ard cewa shine ya sanya haske a cikin sammai da ƙasa to ruwan da Allah bai sa masa haske ba zai samu haske ba shi yasa yake cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da ita zamu rufe karatun mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi asma'ina nura wa fi absarina nura wa nuran ala alsinatina اللهم اجعل لنا نورا اللهم اعظم لنا نورا اللهم نور قلوبنا وبصائرنا اللهم اجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن ايماننا نورا وعن شمائلنا نورا اللهم اعطنا نورا اللهم اعظم لنا نورا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارحمنا ونجنا من هذا الوباء يا رب العالمين واكشف عنا وعن العباد والبلاد برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين غوبا زامي سوكا ان شاء الله دا ما دي غوبا ني 29 كو